Sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC ke magana akan mitoci 31.25.16. Masu rarrun mu a Niger kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na Biyu Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalon. Sai kuma tashar Alpha Radio Kumasi a Ghana. Kuna iya kama mutane sadarwa internet a duk lokacin da aka so a ko ina a faɗin duniya akan adireshin mu na voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum barkanku da ranar Lahadi 12 ga watan Agustan shekara ta 2018. Ni ne Sarfi Lahashin Gumel daga Dababaya ko makiyare da sauran abokan aiki ke farancin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
To Sarfi, hukumomi daga nan Washington da makwabciya jihar Virginia sun yi wani taro akan na wato tuna zagayowar ranar bukin masu kishin farafata a nan Amurka wanda ya rikice ya zama babban tashin hankali a kasar. An gado mutumin nan kuma da hukumomi suka ce ya saci wani jirgin sama na fasinja a jihar Washington a ranar Juma'a da suna Richard Rosell. Harin gama da ke yaduwa kuma ya kai kwanaki uku a kasar Afghanistan.
To kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku jiyar da ta kasance a zaben cike gurbi na dan majalisar dattawar Shiya Bauchi ta Kudu, duk da cewa har yanzu ba a bayyana sakamakon zaben ba a hukumance. Da yake ranar bikin matasa ta duniya da majalisar ɗinkin duniya ta ware, za mu ji irin matsalolin da matasa wasu matasan mu ke fuskanta.
Problem na matasa yanzu babu aiki, president dinmu bai ba da aiki ba, babu aiki kuma ba abinci, ba abinci mutane sai ya samu kuɗi nan sai sa wuya na yayyawa a kai matasan mu.
Haka kuma za ku ji cewa an kawo ƙarshen shari'ar da ake tafkawa tsakanin ƙasar Jamhuriyar Nijar da wani kamfanin buga fasfo na Birtaniya. Daga nan kuma za mu kawo muku shirin Idan Kwaya ta Narke, wanda Hafsat Maina Muhammad ta shirya kuma za ta gabatar mana. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email. Amma kafin nan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makiri. Hukumomi daga birnin Washington da kuma makwabciyar jihar Virginia sun yi wani taron haɗin kai na tuna zagayowar ranar bukin 'yan kishin farafata wanda ya rikice ya zama babban tashin hankali da ya kai ga mutuwa. Kanin shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira da haɗin kai a jiya Asabar. Ya faɗa a cikin wani saƙon Twitter da ake a filin wasan ƙwallon golf a jihar Virginia. A jihar New Jersey yana mai cewar ya kamata mu haɗa kai a matsayinmu na al'umma ɗaya. Ya ce yana Allah wa daidai duk nau'in launi wato wariyar launin fata da kuma ta da zaune tsaye. Trump ya ƙara da cewa ya yi tsayin daka wurin kyautata rayuwar marasa rinjaye a cikin ƙasar. Kazalika zai lashe takobin ganin cewa ya ci gaba da inganta rayuwar Amurkawa gabaki ɗayansu. Kalaman na shugaba Trump martani ne ga wani taron da aka gudanar a bara a Charlottesville da ke jihar Virginia, wanda ya sha tsananin suka a lokacin da ya faɗa cewa akwai mutanen kirki a duk bangarorin, a maimakon ya yi tar da Allah wadai da abin da ya faru. Magajiyar garin Washington Maruel Bowser ta faɗa a ranar Alhamis cewa ta ba da umarnin tabbatar da matakan kai agajin gaggawa kafin wannan taro na gangami da ake yi a yau Lahadi a gandun shakatawa na Lafayette Square da ke daura da fadar White House. An kuma ba da izinin gudanar da zanga-zanga ga wasu da suke adawa ga wannan taron da ake yi a yau, wanda su kuma za su yi nasu taron a nan gandun shakatawar da wasu wurare da ke kusa da wurin. An gano mutumin nan da hukumomi suka ce ya saci wani jirgin fasinja a jihar Washington a ranar Juma'a da suna Richard Rosell. Dan shekaru 29 da haihuwa, ma'aikaci ne na shirya jakukuna a cikin jirgi wanda kamfani yake aiki ma kamfanin jirgin sama na Horizon Air. Hukumomi sun ce ya yi aiki a ranar Juma'a kuma an gan shi saye da rigar aiki lokacin da ya je ɗauki babban jirgin kamfanin kuma ya tashi da jirgin. Ana sa ran ya mutu ne a lokacin da jirgin ya faɗi da shi a tsibirin Ketron mai tazaran kilomita 48 kudu da filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa na Tacoma, inda ya tada wuta a cikin wani daji, lamarin da hukumomi suka kira kisar kai. wani amini ga iyalan Rosal ya karanto wata sanarwa daga iyalan ajiya Asabar mai cewar suna cike da bakin ciki ga wannan al'amarin. Ajiya Asabar ne masu bincike na gwamnatin tarayya suka fara binciken sata da kuma hadarin jirgin wanda ya faru da yammacin shekaran jiya Juma'a. Aran gama da ke yawaita na kwace ikon birnin Ganzi da ke kudu maso gabashin Afghanistan yau Lahadi ya shiga rana na uku da zumar kwace wato ikon wannan yanki da kuma tabbatar da ko gwamnati ne zai ci gaba da rike wannan mukami ko wannan matsayin ko kuma ƴan kungiyar Taliban ne za su kwace waɗannan wurare. Shugaban sojan Afghanistan General Muhammad Sharif Yaftali ya faɗa wa manema labarai a yau Lahadi a birnin Kabul cewa rundunar sa ta mayar da martani na hare-hare da su ƴan Taliban suke yi da zumar kwace wannan yankin. Babban sojan ya ce ƴan ta'addan sun shiga cikin fararen hula a wurare da jama'a suka taru da ma kasuwanni, lamarin da ya bari dakarun Afghanistan suke taka tsantsan domin kaucewa wato kashe fararen hula. Rundunar tsaron Afghanistan tana ci gaba da rike muhimman yankunan birnin Ganzi ciki har da ofishin gwamnatin yankin da kuma helikwatan ƴan sanda da babban gidan yari da kuma ofishin hukumar likin asirin Afghanistan da ke wuri inji Yaftali. A shekaran jiya Juma'a ne Taliban ta fara kai hare-hare babu kakkautawa da zumar kwace birnin Ganzi wanda ke kan babban hanyar da ke hada wato gundumomi na arewacin kasar da kuma kudancin Afghanistan ciki har da birnin Kabul. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya faɗa a jiya Asabar cewa Habasha za ta ci gaba da kasancewa haɗaɗɗiyar ƙasa wuri guda duk da abin da ya kira faɗe-faɗe da mutane da dama suke yi game da kuma bayan tattalin arziki da zaman raba kawunan jama'a da kuma zargin ƙarya da ake yi wa gwamnatinsa. Abiy ya faɗa a wani shirin talabijin na ƙasar cewa shawarar da ƙasar ta ɗauka na kawar da ainihin tsarin tarayya yana da nasaba da tattaunawa da jami'an gwamnatin sa suke yi a yankin Somali domin kwantar da tarzoma bayan an tilastawa shugaban yankin Abiy Mahmud Umar yayi murabus daga mukaminsa. Waɗannan mutane suna da kyakkyawan alaka tsakaninsu kuma sun zauna tare inji Abiy. A don haka idan wani na tunanin mutanen za su iya rabuwa da junansu haka kawai ba daidai bane wani bahagun tunani ne. Yana jawabi ne da harshen Amharic akan tashin hankali da ya faru a yankin. A ranar 4 ga watan Agusta rundunar gwamnatin tarayyar Habasha suka yi arangama da sojojin yankin a babban birnin yankin da ake cima Jijjiga wato yanki na al'umman Somali kenan, rikicin da yayi sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma wasu suka rasa matsugudansu kan kuma shugaban yankin Abdi yayi murabul daga mukaminsa.
Baba Yakubu Makiyar kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, zaben cike gurbin dan majalisar dattawa Shehu Bauchi ta Kudu ya gudana cikin kwanciyar hankali da kuma walwala a dukkan kananan hukumomi bakwai da ke karkashin shiyar. Sai dai kuma har zuwa yanzu sakamakon kananan hukumomi hudu ne kadai aka bayyana, wanda uku daga cikin jam'iyyar APC ta lashe. Ga Abdulwahab Muhammad da karin bayani.
Zaben cike gurbin dan majalisar dattawan Shehu Bauchi ta Kudu da ya gudana a jiya Asabar, za a ce tubarkalla kasancewar an gudanar da shi lami lafiya. Sai dai an sami tangardar na'urar yin zaɓe wato card reader a wasu tashoshin zaɓen a daidai lokacin da aka fara kada ƙuri'a. A lokacin da na ziyarci ƙaramar hukumar da na yi kicibis da 'yar takarar jami'ar SDP a zaɓen cike gurbin a rumfar zaɓen da ke Bagel B, Hajiya Maryam Garba Bagel, inda ta bayyana takaici dangane da ƙarerayen da ake yaɗawa cewa ta janye daga takarar.
Sunana Honorable Maryam Garba Bagel, ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓen da a majalisar jihar Bauchi kuma ya takarar sadata a wannan zaɓen da ake gabatarwa.
To an ce kina maganar takara, kuma gashi an ce ke din nan ma an ce kin janye. Ya gaskiya bace
wannan magana propaganda ne kawai irin na ƴan adawa wanda suka ga cewa ba za su iya kai gagaci ba, suka ga cewa ni ce na tsole musu ido saboda haka suke yada haka saboda su rage mun yawan kuruna ban janye daga takara ba ban shiga takaran dan na janye ba kuma ban janye ba sai abin da Allah yi
amma uwar jam'iyyar ki menene take cewa kan wannan
a wajen jam'iyyata ta ma ba da sanarwa ci shekaran jiya a lokacin da ake a wannan labarin janyewan ta wata fara fitowa sun je su PRO namu ya tafi gidan radio kuma ya karyata hakan amma abun kuma masu yadawan sai ci gaba suke
to me kike ga wa masu neman kada miki kura
so a kiran da nake a gare su shine su disregarding duk irin wayannan maganganu ta ƙarya ta siyasa propaganda ce ta siyasa ban janye ba idan ina da niyan janyewa daga baki na za a ji saboda haka babu wani janyewan da nayi yanzu haka kamar yanda na ka gani ina mazabata ce na zo na kada kura'a saboda haka ina nan akan takara ta ban janye ba kuma bazan janye ba
daga nan sai na zarce zuwa karamin hukumar Bogoro inda na zarci mazabar kakakin majalisar wakilai ta tarayya Honorable Yakubu Dogara dake Gwaranga anan na tazar da gungun matasa cikin tunzuri dangane da bayyanar kakakin majalisar Yakubu Dogara a makare bayan da aka kammala tantance masu son kada kuri'a da magudanar da zaben a lokaci guda
shi dogara Yakubu ko karyan kai ne ha an ce ta mai kuma ya sa barce ce zai zabe ba inda ta mai ai mana kare cewa Nero zai dauke ta mai to yaya kai Nero ne ya dawo
wato ya makara ne
Nero mu da makaran shi Nero ne yana kai ya makara mulki shi ne ko ne
daga bisani manema labaru sun gana da Honorable Yakubu Dogara inda yi musu tsokaci kan yadda zaben ya gudana
abin da na gani shine an yi zabe ba tare da tashin hankali ba to ina begin hakadin ne ya kasance a duk rumfunan zaben da kenan kasan mu ta Bauchi
amma baka ganin bayyanan ka wurin zaben a makare shine har zuka yara yi maka ihu
wasu yara suna ihu
matasa
to ni ban san cewa dalilin kenan ba
zaben dai zai kasance fitila cewa hukumar zabe dangane da irin abubuwan da za ta iya fuskanta a shirin zaɓuɓɓukan da za ta gudanar a shekara mai zuwa hukumar zaben ba ta bayyana sakamakon zaben ba a hukumance Abdulhab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya
gaida Abdulwahab Muhammad yau ne ake bikin ranar matasa ta duniya da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin bayyana gwamnatoci da masu janyo hankula akan batutuwan da suka shafi matasa wakilin muryar Amurka Ibadan Hassan Umar Tambol ya hadu mana da wannan rahoto
ranar 12 ga watan Agusta na kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe domin matasa to ko waɗanne irin matsaloli ko kalubale matasa ke fama da su a Najeriya da sassan kasashen duniya akan haka ni ji ra'ayoyin wasu matasa
sunana Malam Lahiru yarin tun ajeje godoba Sokoto mu matasa muna da matsaloli da yawa don bamu da aikin yi muna roƙon shugabannin mu da manyan mu su neman muna aikin yi don gaskiya in muna da aikin yi can gida ba mu tawa nan Ibadan muna turin baro muna roƙon su don Allah su taimaka muna mu dan muna aikin yi don rashin aikin yi gaskiya ina kawo muna matsala ne yake sa matasa su shiga cikin rikici da fadaci da fadaci da doki doki abin mutane sace sace
Ali gure mai injin to mulan suke kuma su ne da yawancin kasashen duniya baki daya ana ihon da yaran matasa har da nan Afirka matasa su yi aikin na dole a kawo mutu a bai kami a ce dole sai aje an yaki ta da shi ba ta da shakansu ya kai ba kuma ta da yaso ba ko kuma banban ga siyasa da ake yasa suke ba su kuɗi sai makamai a miƙa musu ala sa su aikin dole dan sun ƙara wannan abubuwan kuma kaman nan suna ga hannun su suke yin handon makamman suke je kuma suna ba mutane ta'addanci suna ka mutane ana kidnapping sun zama ga duniya baki daya sun zama ga al'umman duniya
sunan mu Allah problem na matasa yanzu babu aiki president dinmu bai ba da aiki ba babu aiki kuma ba abinci mutane sai ya samu kuɗi nan sai sa wuya na yayyawa akai matasan mu muna so dan government din mu idala wannan hanya mu ma dan matasan ne dinga samu hanya inda sai biye samu abinci abinda muke so kenan matasan mu bai da kudi kuma kowa suna sa wuya
sunana Abubakar Dangingero matasan mu na Najeriya suna da matsaloli na shiga kungiyoyi na ta'addanci hakan nan kamar irin fadace-fadacen irin zamfara da irin boko haram sannan kuma matasa suna cike da matsaloli na rashin ayyukan yi ɗan siyasa namu da muke da su ba su da taimako can kwayoyi duk matasan mu ya mamaye mu sannan kuma ƴan siyasan mu kadan mai musu gindina su zo su yi musu banga siyasa na su tuta mu mutane su kuma su biya musu bukatocin su na wanda suke bukata kai inda suke so sai waci da su ba su ganin su sai wasu shekaru kuma sannan akwai mu ganin su a ce ana bukata su
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
Tawa gaida Hassan Umar Tambuwal a cigaba da neman hanyoyin kawo ƙarshen shari'a bangarorin da suka shafi kwashe shekaru suna tafuka a gaban kotunan Amurka da Faransa sakamakon rashin fahimta da biyo bayan matakin soke wata kwangilar buga fasfo da kamfanin ƙasar Burtaniya ke zargin gwamnatin Niger ta dauka ba akan ƙa'ida ba wakilin murya Amurka a Yemen Sulaiman Barma ya aika mana da ƙarin bayani
A farkon watan Satumba da ke tafe ne ya kamata kotun ɗaukaka ƙara ta birnin Paris ta bayyana hukuncin da za ta yanke a shari'ar da aka shafe shekaru kusan biyar ana tafkawa game da matakin soke kwangilar da kamfanin Afrikar ke korafin gwamnatin jamhuriyar Niger ta ɗauka ba akan ƙa'ida ba. To sai dai kuma kotun ta buƙaci waɗannan ɓangarori su yi sulhu, in ji jagoran lauyoyin gwamnatin Niger mai shari'a mai dashi mai nasara mai ritaya.
Après des semaines de discussion. Donc, elles sont convenues de mettre un terme amiable et définitif à leur litige, sans aucune reconnaissance de responsabilité de l'une quelconque.
A sakamakon sulhun da aka samu kotun ta buƙaci ƙasar Niger ta biya miliyan 5,000 na sefa domin rage wa Afrikar asara a maimakon miliyan 24,000 da ya nuna buƙatar su a can baya. Sannan kamfanin ya amince ya saki kamuwar da ya yi da wasu kadarorin gwamnatin Niger a ƙetare. Da suka hada da gidaje da kudaden ajiya a banki in ji tawagar lauyoyin gwamnatin ta Niger
La République du Niger a donc payé au total 8,300,000 euros en CFA ça fait 5,444,426,500 francs CFA
To koya en Niger suka ji da wannan al'amari editan jaridar Le Temps Bayru Sule na mai sharhi akan labaran da suka shafi harkokin kasa da kasa
kasan ko dai sulhu ne akai kasan Niger akwai abin da za ta asara a bisa kan wannan sulhu da duk inda aka shira gaban alƙalin da aka ce lauyoyi ne aka dauka har na kasashen waje kudi ne aka bata ba zan yarda ba Niger tai asara bisa kan irin wannan abu ya kamata a ce a ba gawa kashi dan mai rai jo tsoro saboda idan wanda suke wanga abin hukuma doka ba ta dige su ba suka biya abin da suka yi to gobe ma har yau wasu za su kawo wasu 'yan wata kwangilar kuma su yi mama irin wannan abun.
A sanadiyar wannan takaddama hukumomin Niger a shekarar 2017 sun kori wasu manyan jami'ai daga aiki cikinsu har da sakataren gwamnati Gando Zakara saboda zarginsu da sakaci a kan aiki sai dai wasu 'yan kasar na ganin da alama har yanzu jami'an kasar ba su koyi darasi ba.
Akwai wata kwangila nan da aka ba kuma wani kamfani na kasashen waje tana nan a kusan kwada prime minister. Yanzu haka da aka ba da advance tunda suka amshi wannan kuɗi sun bace an rasa ina suke to ka gani saboda yau mutane masu ba da kwangila wasu wai ba dibin suke ba aikin da za a makasa aiki ne na kirki ko ne a su aljihunsu ne suke dibo
gwamnatin rikon kwarya ta janar Salu Jibochi ta rattaba hannu akan yarjejeniyar bayar da kwangilar buga fasfo kamfanin Afrikar a shekarar 2011 To amma gwamnatin Isu Muhammadu ta soke wannan aiki saboda a cewar ta akwai wasu matsalolin da talakawa ke bukatar hukumomi su magance cikin hamzari a wancan lokaci a maimakon batun buga fasfo matakin da kamfanin na kasar Burtaniya ya ce ba zai taba lamunta da shi ba Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yemen a jamhuriyar Niger
To a gaida Sallamu mana Barma. To jama wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC kuma yanzu agogo mana cewa karfe 11 da kusan minti 19 na safi. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narkefa. Sunana Hafsat Maina Muhammad. Ku biyo mu yau a cikin shirin. Wakilinmu a Lagos Babangida Jibrin ya aika mana da rahoto na musamman bayan da hukumar Kwastam ta kama kwayoyin smoga na biliyoyin naira da suka hada da kwayoyin tramadol da codeine da tabar wiwi a Lagos. Wannan kamu dai shine mafi girma tun bayan da gwamnatin Najeriya ta haramta shigowa da sarrafa maganin tari mai dauke da sinadarin codeine da matasa ke sha babu kakkautawa. Ga Babangida da ƙarin bayani.
To wannan codeine a gaskiya mun same shi akan bincike da muka yi ta yi. An kama wannan mota ta codeine a wajejen Ajawo Estate a nan Lagos. Kasan cewa gwamnati ta hana shigo da codeine, saboda haka muka yi ta bincike muna samun labarai muna bin muka samu wanda yake ba mu labari ana bin wannan mota tun daga inda take har aka je aka cin mata wanda da aka zo aka duba adadin kudin sa biliyan 1 da miliyan 175.
To wannan maganin tari na codeine da kuka kama za iya cewa shine mafi girma da hukumar ka ta kama tun bayan da gwamnatin Najeriya ta haramta shigowa da shi ko sarrafa shi. To bayan shi kuma akwai kwayoyin tramadol da aka kama. Ko za mu san adadi na nawa ne da kuma daga wace kasa aka shigo da shi?
Dole ana shigowa da shi, to amma saboda yanzu ba mu iya ganewa daga wace kasa aka shigo da ita har sai an gama bincike, tunda akwai mutanen da muka kama sun zo suna neman motar. Dama tunda sun gudu suka ganin mutanen mu suka gudu, sai muka ce to mu saurara mai motar zai zo yana nema yana zuwa sai muka danke. To wannan nan ana bincike daga nan za a gane ta ina ne aka shigo da wannan tramadol. Shi ma a cikin mota aka kama shi. A cikin mota muka kama wannan shi ma akan muna samun labari ne cewa ana lo da wannan, saboda muna da mutanen da suke taimaka mana da irin waɗannan abubuwan. In sun ga ana yin mummunan abu so su gaya mana, saboda kamar yadda na taɓa gaya ma muna ɗan ba su wani abu domin nuna musu mu ba kuɗi gare mu wanda za mu iya biyan su, amma kishin ƙasa ne. To a madadin haka suka zo suka gaya mana wannan, sai muka samu muka kama wannan kayayyakin shi.
To Allah bai koya kuke bambance irin waɗannan magunguna da kuke kamawa da tsakanin na asali da kuma na jabu, ganin cewa akasarin suna dauke da lambobin NAFTA da ke nuna cewa kaman an tantance su?
To yawanci idan dumin magani da za a shigo da shi sai da namba irin wannan ta wannan hukuma. To su masu yin fasakauri za su iya zuwa samu namban ƙarya su makala, kuma bayan haka akwai ainihin irin nauyinsa da ya kamata a shigo da shi. To wannan wanda muka kama nauyin ya wuce irin wannan, wato a kilogram milligram ɗinsa ya wuce wanda aka bari a shigo da shi. Saboda haka da muka kama, to kuma hukumar da za ta tantance cewa wannan shine wanda aka bari ko wa shine wanda aka bari nan, ita sai wannan hukuma. Amma iyakacin saninmu matun da muna da masaniya cewa ya wuce wannan adadin domin dalilin da ya samu kawo shi kenan, muna tabbata za a kwace shi. Saboda mu rubutu ne a gashi na rubuce an ce kaza, to mun ga ya wuce kuma aka mashi. Saboda haka duk wanda ya je ya kokari ya shigo da sinadari ta kowace hanya in dai ba wanda aka bari ba, tabbas za mu danke shi. Doka tana nan, gwamnati ba ta dake doka ba.
To naga kamar akwai tabar wiwi ma da aka kama, adadinsa da kuma kudinsa?
Tabar wiwi an kama shi a wani wuri ana ce masa Olorunda a nan jihar Ogun, kuma mutanen a wannan mota da ke ganin sai suka yi amfani da tumatur na yin miya, aka yi amfani da buhunan masara, okay, da kayayyaki dai na yin miya aka yi amfani da shi domin baka iya ganewa. To daga cikin aka sa tabar wiwi din, saboda haka tunda muna amfani da irin wannan information din shine muka samu wannan wanda darajarsa shine miliyan 128,800. Tramadol wanda aka kama fote katon tramadol shine abinda kudin miliyan 73,500, biliyan 1 da miliyan 175. Wannan kayayyaki da muka kama da sassan jiki da wannan magunguna da motoci abinda darajarsa yake biliyan 2 da miliyan 55. da 321 shine darajar wannan kayayyakin da muka kama a sati biyu.
Hukumar Kwastam da ke kula da tashar jiragen ruwa ta Tinkan ta kama kwayoyin tramol, kwayoyin magungunan da shi ma matasa ke amfani da shi wajen samun kuzari na aikata muggan laifuka a ƙasa. Controlling hukumar ta Kwastam da ke kula da tashar jiragen ruwan Tinkan, Alhaji Musa Muhammad Baba, ya bayyana irin kokarin da hukumar ta Kwastam ke yi na ganin ta dakile kokarin shigo da kayayyaki da aka haramta, musamman ma dai kwayoyi
da dama duk kayan da yazo. Ka san akan yi declaring submitting SGD as well inspection examination kenan, a bude a sauke a duba a ga cancantan sake kayan. To da aka duba wannan lokacin da aka abin nan, sai aka ga aka tutu da suka submitting declaration din sai suka sa electronic good kayan wuta kenan da aka bude, kuma sai aka ga ai ba kayan wuta bane a ciki, wayannan mugayen kwayoyin ne a ciki, tramadol din kenan. Container ni biyu ne, wannan kwayan an shigo da shi daga kasan India, shi wannan royal tramadol din daga India aka shigo da shi, kuma a cikin takardan da suka shigo da shi da suka rubuta sun nuna for export ne kawai, ma'ana su ba za su yi amfani da shi.
Hukumar ta Kwastam dai ta yi ba da matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka na haramta shigowa ko amfani da sinadarin kodin a magungunan tari, inda kuma ta yi kira ga gwamnatin ta haramta amfani da tramol da ake shigowa da shi daga kasar India domin sayarwa da kuma amfani a Najeriya, abinda ba a yi a kasar ta India.
Masu sauraro, kafin yi muku sallama, ga kaɗan daga cikin abin da za ku ji mu ɗauke da shi a makon gobe.
Akwai muslimi wanda kuma ya ɗan ya kasance kullum cikin ɓacin rai, akwai kasala,
duk waɗannan illoli ne na shaye-shaye kenan,
abubuwa ne sosai banda kuma wasu part-part na jikin mutum.
A nan za mu dakata sai wani makon idan Allah ya kai mu, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta bada umarni, ni Hafsat Maina Muhammad daga nan birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
To madalla a gaida Hafsat, yanzu kuma lokaci ne da zan karanto wasu kaɗan daga cikin ɗimbin sakonnin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ayu cewa hakika zaben cike gurbi da aka yi a daura zon wanda jam'iyyar APC ta yi nasara wani abin farin ciki ne, ganin yadda nan ne mazaɓar shugaba Buhari wanda zai yi tinkaho da ita. Sako daga Sada Sa'idu Daura. Sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa muna addu'ar ƙasarmu Najeriya, Allah ya kama mana zaman lafiya da ma duniya baki ɗaya, amin summa amin. Sakon haɗin gwiwa daga Shehu Kashalla, kafisan ana zikiri Kadoro daga gagarumin planin warji a jihar Bauchi. Sai kuma sakonmu na ƙarshe da yau da ke cewa al'ummar ƙasar Mali, Allah ya kawo muku saukin matsalar tsaron da ke mamaye ƙasar ku, ya sa ku fara zaben wato shugaban ƙasa zagaye na biyu cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da an rasa rai ko guda ba. Sako daga Usaina Alhaji Umar Fueba Gashuwa. To dan abin da ya sauka kenan a cikin sakon da kuke aiko mana, sai a ci gaba da aikowa mu, kuma za mu ci gaba da kawo muku. Da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Na ga dama a jihar California suke kokarin kare gidajensu daga wutar daji da ta kama a jihar, yanzu wasu kuma suna fara ko kuma sun fara kare lafiyarsu ne daga hadari wanda hayaki da kura na wannan wutar ke haddasawa yake yi gare lafiyarsu. Wasu mutane da dama sun gano sun fara kamuwa da matsalolin rashin lafiya da ba su saba ji ba a jikinsu, kamar rashin samun isasshen numfashi da tari da kuma matsalar ido. Likitoci su ba da shawara kowa ya rika amfani da kyalle wurin rufe idanunsa ko da idan sun fita daga gidajensu ko da kuwa ba su kusa da inda wutar ta kama. Hayaki na kaiwa wurare da dama a California har ma inda babu wutar kusa da su. Kura da zafin wuta na kaiwa a ko'ina a cikin jihar. Hukumomi daga babban birnin Amurka Washington da makwabciya jihar Virginia sun yi wani taron haɗin kai na tuna zagayowar ranar 'yan kishin farin fatan Amurka kenan, wanda ya rikide ya zama mummunar tashin hankali da ya kai ga mutuwar mutane. Kana shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga haɗin kan ƙasa a jiya Asabar. Ya faɗa a cikin wani saƙon Twitter da ya aike a filin wasan ƙwallon golf a jihar New Jersey, yana mai cewar ya kamata mu haɗa kai a matsayinmu na al'umma ɗaya. Ya ce ina Allah wadai da duk wani nau'i na wariyar launin fata da kuma ta da zaune tsaye a cikin ƙasar.
An gano mutumin nan da hukumomi suka ce ya saci wani jirgin saman fasinja a jihar Washington a ranar Juma'a da suna Richard Rosales. Dan shekaru 29 da haihuwa, ma'aikaci ne na shirya jakukuna a cikin jirgi na wannan kamfani jirgin sama da ake kira Horizon Air.
To a gai sheka. Kafin mu sallama muna mika godiyanmu ga Honorable Ali Abubakar Gumel da aka fi sani da Allauya wanda ya kawo mana ziyara kuma yanzu haka muke tare da shi da iyalansa a nan ɗakin watsa shirye-shiryenmu. Allah mayar da su gida lafiya. Masu sauraro da wannan makakarshen shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe Litinin da misalin karfe 6 na safa agogon Najeriya da Niger, wato karfe 5 agogon Ghana, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin
Baba Yakubu Makiri
da ya tana gabatar da shirin, da kuma Chubahiro Dodone wanda ya bada umarni da ma injiniyar mu Tayo Tianwang, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum. Ready to shiver the air. VOA Afrique avec la meilleure musique.